Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yau da gobe ne shirin matasa da wannan yammacin Alhamis 14 ga watan Yuli, shirin da muke kawo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya kama shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A hadin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fagin,
Usman Ahmad Kabara
da Halima Jumrau.
Yau da gobe shirin matasa ya gayyato Dr. Elharun Amaza, kwararren likitan mata da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Kano. Mun gayyato shi ne domin tattauna matsalar yi wa ƙananan yara, maza da mata fyaɗe, matsalar da ke ƙara ta'azzara a cikin al'umma. Dr. Elharun zai yi mana bayanin irin illolin da fyaɗe ke haifarwa yaran da ake yi wa a jikinsu da kuma rayuwarsu.
Haka kuma Dr. Elharun din zai yi cikakken bayani, kuma masu bin mu a shafinmu na Facebook na iya rubuto tambayoyi mu mika su ga Dr. a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa.
To, da farko dai ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook cewa ta yaya cin zarafi da gallazawar da ke tattare da fyaɗe ke iya shafar yara da matasa ta ɓangaren lafiyar tunaninsu da ƙwaƙwalwarsu.
Gaskiya fyaɗe zai shafi lafiyar yara da tunaninsu har ma da ƙwaƙwalwarsu, saboda duk wanda ya huskanci irin wannan mummunar gallazawa, al'umma na musu kallon wasu wanda ba su cika ba, ko kuma masu nakasa da kuma wariya da munanan kalamai har ma daga cikin dangi ko cikin gida, har ma daga iyaye wani lokaci suna tunanin laihin yaran ne. Wannan cin zarafin dole ya shafi lafiyar yara ta kowace hanya, duba da irin wannan azabtarwa. Sako daga Aminu Yusuf Kari.
Cin zarafin fadi abu ne da kan bi rayuwar mutum har ƙarshenta. Hakan kan kawo rashin sukuni ga wanda aka yi wa a makaranta, wajen aiki, kai hatta a gidansu. Sannan yana zubar da kimar mace ga namiji, wanda hakan kan kawo cikas wurin samun mijin aure. Wannan da wasu dalilai kan haifar da ruɗu da rashin sukuni da firgici ko trauma ga mace. Allah ya kiyaye. Sako daga Uzairu S. Abdulrazak.
Abin sai du'a'i kawai. Malama addini da iyaye sai su tsaya da gaske wajen ilmantar da al'umma, wajen nuna illolin da ke tattare da haka. Gwamnati kuma ta shigo ciki. Idan an samu haɗin kan waɗannan da na lissafa, wato lallai za a kawar da irin wannan zaluncin. Allah ya kyauta, amin. Sako daga Abubakar Kalajanga Jalingo.
Yau da gobe duk masu yin fyaɗe sukan yi amfani da ƙarfi ne ko wata hikima wajen aikata wannan mummunan aika-aika, wanda daga ƙarshe ya yi sanadiyar lalata rayuwar macen da aka yi wa fyaɗen, tare da jefa ta cikin cututtuka mara adadi. Ina fatan gwamnatoci, ƙungiyoyi da sauran al'umma za su zage damtse sosai don kawar da wannan matsala. Ina mana fatan alkhairi gaba ɗayanmu. Sako daga Ɗayyabu Usman Girka.
Yau da gobe ni dai shawara zan bayar. Duk wanda aka kama da yin lalata da ɗaliba, kai ba wai sai malamin makaranta ba, na harko a ci tare shi, na biyu a kai shi gidan kaso na shekara 40, na uku a kore shi daga aiki, na huɗu a yi mishi bulala 50. Wannan shi ya kamata gwamnati ta yi. Allah ya kawo mana mahita. Sako daga Rilwani Ibrahim, London. To Jamila, ga wani ko wuɓa ne ko wuɓa ko wuɓa, ban sani ba dai, London wani abu dai.
A jihar Adamawa.
Eto.
Yau da gobe ikon Allah, hakika cin zarafi da gallazawa tare da fadi na shafar waɗanda al'amarin ya faru da su, inda zaka ga ba su son shiga cikin jama'a, sannan ba sa son yawan magana, a koda yaushe sun fi so su kasance su kadai, hasali ma ko a makaranta ne irin su ba su da kokari saboda yawan tunani. Sako daga Sadi Energy Tandari Potosko.
A gaskiya cin zarafin da ake wa yara ƙanana a nahiyar mu ta Afirka ya yi yawa, musamman ma yin haɗe ga yara. Ya kamata iyaye su kula da yaransu, su ma hukumomin su tashi tsaye domin kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'a. Amin. Sako daga Ibrahim Musa wa Dabariki Ladi Najeriya.
Yau da gobe, faɗe wani babban zalunci ne da yara matasa suke fuskanta. Kama daga rayuwarsu zuwa lafiyarsu, zaka ga wadda aka yi mata fyaɗe tana fuskantar ƙalubale daga 'yan uwanta mata da maza. Wannan yakan sa su cikin tunani yadda har idan ba a samu kula mai kyau ba, sai kaga sun samu matsalar hawan jini ko tabuwar kwakwalwa. Allah ya kyauta. Sako daga Naziru Ibrahim Gimba.
Hakika haɗe ko cin zarafi yana tasiri wajen lalata rayuwar matasa, don ko duk yaro ko yarinya da aka ci zarafin su, za ku ga ba su da walwala a cikin 'yan uwansu, kuma ana yi musu tsangwama da gori. Sako daga Idris Kurmi Ali.
Yau da gobe, wannan hurumin malaman lafiya ne, sai ku gayyato mana su, mu kuma muna sauraron ku, mu ji abin da za su ce don mu ma mu ƙaru. Allah ya kyauta. Amin. Sako daga Zubaida Ibrahim.
Jamila da Usman. Ganin cewa wannan matsala ta haɗi da masu sa yara a lungu su musu dabara da 'yan alawa ko na ɗan kunin zaki.
A dinga akwai san yara
su yi lalata da su ashe-ashe.
Jinin su ya haɗu
sosai. Kuma musamman abin da ya faru a Potosukum da wannan malami dai da ake zargi da yin lalata da wannan yarinya, wanda ana zargin cewa ma yana da cutar AIDS. Daga Litinin Talata Laraba, yau kuma za mu mai da hankali akan illolin da irin wannan matsala ta haɗe take ma waɗanda ba ma yaran ba, har da iyayensu da ma sauran danginsu.
Sosai da al'umma baki ɗaya.
Sosai. Sosai yau. Wato saboda haka nan gaba kaɗan yanzu nan za mu dawo da Dr. El Harun
Amaza.
Yawa. El Harun Amaza. Yawa. Dakta, salamu alaikum.
Aminu wa alaikum salam.
Muna godiya sosai dakta da ka karɓi wannan gayyatar tamu a gaggauce ma nan da nan nan da na wataƙila kana da, ba mu ma maka uzuri ba, amma mun gode sosai dakta.
Mun ci koci asibiti.
Kuma ƙwararren likitan mata ne ko?
Haka ne.
Yawwa. Dakta, wannan al'amari na yaɗan nan tsakani da Allah abin yayi yawa. Ku da ke asibiti kuna irin wannan aiki na kula da lafiyar jama'a, kamar kuna ganin ana kawo muku yara da yawa waɗanda ake lalatawa haka?
A gaskiya zan ce assalamu alaikum da farko. Wannan mu ma duk yana damun mu, saboda a yanzu, a yanda nake miki magana, a yanzu abin kullum sai ƙaruwa yake yi, wanda ba abin da za mu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, but the percentage is getting higher har yanzu.
Kuma kamar wanne shekaru a yaran da kuke gani da ake kawo muku?
A takaice daga list dai daga kaman mai shekara biyu, yara daga wanda suke daga shekara biyu zuwa masu shekara goma, higher zuwa sama.
Shekara biyu, 'yar shekara biyu, me za ka ji a jikin 'yar shekara biyu? Banda jaraba da manzo
abun sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Akwai
wani shekara biyu ne, wani wanda zai zaki ganshi yayi fadin ma zaki ganshi girman sa har ya wuce misali, sai ki mamaki wani shekara biyu, shekara uku, shekara hudu zuwa shekara biyar. Abun da al'ajabi.
Akwai bayanin da muka samu cewa akwai yaran da ake wa haɗe ta yadda kuma an ce kamar amma ambaci wannan asibitin Malam Aminu Kano, ana kai su waɗanda tsananin ana musu haɗen dan ƙananan yara ne, har kamar kayan cikinsu sun koma kamar suna hitowa ta bayansu.
Haka haka ne, bayan da baya kasancewa shi cases wannan sai dai kawai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Akwai wani bayani kuma
wanda ba za ka iya faɗa ba.
Muna ji.
Saboda a samu a kare mutuncin yara da kuma iyayen yaran. Sannan kuma da society kin san stigma.
Yawa, amma dakta a ganin
dakta
baka ganin lokaci yayi da zamu kawar da irin waɗannan abubuwa namu na kayauci da kunya da menene ya kamata a rika hitowa balo-balo a tona asirin wanda yayi.
Sosai, wannan gaskiya ne. Wani lokaci iyayen ba sa bada haɗin kai da wannan saboda yanayin tsoron ƴaƴan yanda za su tashi da kuma yanda za a kalle su a cikin society. So koda ka so kai haka din magana mu ne ba ni dadi ba wanda ba za su so ba. So kin ga kuma zai za su so a ya zama an koye magana don kada wato cikin jama'a ko kuma yaran su zo su tashi da shi ana kallon su da shi ba su so.
Akwai kuma Jamila wani bayanin da aka ba mu wanda shi kuma ta baki ya sa wata ƴar yarinya hadda har ya barka mata makogoro
sosai.
Shima wannan kuna
sanin ayyana da dewa
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To amma kamar misali a matsayin ku na likitoci in haka ta faru din kukan kasan yawanci misali za ka ga an ji wa mutum cewa an je asibiti za ka ga ana tsoron a gaya likita saboda likita sukan sanar da ƴan sanda ko wani abu makamancin haka. In an kawo muku kila an yi rufa-rufa ne aka zo asibiti, kuna yin wani abu a kai don hukuma ta san me aka yi?
Sosai, ai hukuma shi ne jigon komai, ba matsalan da muke samu yawanci daga iyayen ne ba sa ba da haɗin kai.
No, ba za su yarda a faɗa ba.
Ba su san abin a yi proceeding abin sama.
Dakta da Jamila ka hannu ci gaba. Nura Ishak ya ce in an bi ta ɓarawo sai a bi ta mabisawo domin su ma matan sai a duba irin suturan da suke sawa. Yanzu wata fa menene aranta a fili yake, wata fa alau ko al'aurata a fili yake, menene yawa ya wasu marasa haƙuri ba za su yi musu komai ba. Malam Nura, idan muna shiri dan Allah dan Annabi ku mai da hankali ku saurari me muke cewa, ba ta yi muka manyan mata ba, ko manyan matan ma haɗe ba abin yi bane. Allah sa zir suke yawo,
Allah sa matar
take me bambanci da ba mutum.
Muna magana ne akan ƙananan yara, Malam Nura Isha, kuma kamar yadda ka ji dakta ya ce yara ne ƴan shekara 2, yarinya ƴan shekara 2 ne ta sani. Saboda ina mamakin yadda wai mutum zai zo mai saurari haka zo kana karewa kana bada hujja akan yaƙi.
A samu madogara.
Idan da ƴar ka ce aka yi wada me zaka ce?
Kwarai da gaske. Ko ƴar uwa ko yaya ko
kawai. Kana ji Dr. Aidi?
Dr. kai maganar hukuma. Ka gani kamar yanzu a ce kasashen da suka ci gaba da akwai dokar da aka tsaida ta kare haƙin yara. Wato idan dai yara suna ƙasa da shekarun da suka zama manya, ba iyaye ba za su iya cewa a rufe abu ba. In dai har abu ya kai kamar yanda Usman ya faɗa yanzu, har ya shigo wajen asibiti, ya zama dole a kare yaran. Ba yadda za a yi iyaye su ce kada a kai wannan gaba, saboda ana son a samu ƙarshen hakan. Idan muna cikin al'ummar da in ba a fara tona asirin nan ba, mutane ba za su daina ba, ta yaya za a samu ƙarshen? Idan ka rufe an yi wa wannan ƙaramar yarinya, zai je ya kuma yi wa wata ne, har sai ya san cewa duniya ta san shi da wannan halin. Yanzu ba yadda za a yi ka je ka siyi gida ka zauna, ba a baka rahoton masu wanda suke makwabtanka ba. Da in an taɓa kama mutum da faɗa ƙananan yara, za ka ga sunan shi, ka san su wane ne suke kake makwabtaka da su a nan. To ta yaya kake ganin cewa hukuma za su iya tashi tsaye domin kare haƙin yaran nan? Duk da dai iyayen dole za ka ji tausayin iyaye, saboda ba sa so su ɓata rayuwar ƴaƴansu. To amma hukuma fa yaran nan ba su da wanda zai musu, ba wanda zai kwaci ƴancinsu. To wane ne yake kare haƙinsu ne?
Kamar yanzu kin ga kamar a Kano muna da Hizba. Hizba suna taka rawan gani sosai a ta wajen wannan fanni, kuma suna hukunta masu yin waɗannan ayyukan sosai ta wajen hanyoyi kala-kala. So amma iyayen su suke, kamar yadda na faɗa, su suke sake taka maka birki, saboda idan su ba su so a yi magana ya yi ci gaba, inda kai ma da za ka yi ɗin dole kuma ka bara ka samu haɗin kan su da za ka samu ka biya ka cima burinka ba.
Madogara.
To yawanci kamar yadda na ce muna samun problem daga wajen iyayen. Muna buƙatar awareness wa iyayen wanda muna yi, but har yanzu ba a samun ci gaba sosai ta wannan fannin, saboda suna ganin kamar koma baya ne ga ƴaƴansu a san wannan abun a society har yanzu.
haka to za ka ji wasu suna maganan cewa kaman wanda aka yi ma fyaɗe kankanuwa sai ka ji ana cewa ai wanda ake zargin cewa yana da ciwon HIV mai karya garkuwar jiki cewa wasu ma suna yi ne dan tsafa-tsafan wai suna ma warkewa ne a irin wannan da kuke samu ana ga muku irin wannan abubuwan tsafa-tsafa yana sa wannan ɗabi'a ko me
wasu sukan faɗa hakan wasu kuma ba sa faɗa wasu sukan yadda hakan wasu ba sa yadda so abu ne na mutane kala-kala kowa kuma da wani manufan nasa wani ma shi cuta ne haka dai na bukatun sa ya haka yake yi wani kaman psychiatric problem da zai sa shi kawai ji sha'awan hakan shine yake yana taba yara shine bukatun sa wani kuma shi nashi tsafe-tsafen ne kaman yanda ka faɗa kowa dai da irin nashi manufa wani kuma shaye-shaye ma in ya yi shaye-shayen sa ya bugu zai shiga yayi ji irin yayi haka din shine bai dai masa
yawa dakta kamar waɗanne irin illoli haɗe yake ma jikin yaran da ake ma
kaman ya shi magana fiyade ai babban magana ne wanda duk wanda za a ce an yiwa a riga an illata masa rayuwa ne kusan an har abada za a ce don me shi ya riga ya cuce shi har abada so abinda dai especially ya mata but abinda dai za a yi kawai shine a samu hanyar da za a yi a kare faruwan abin kada ya faru shine first step da ya kamata a doka
to wai kamar misali illoli a lafiya
suna da role da za su yi playing a cikin wannan abin sosai saboda kariya ka kaman cuce-cuten nan da yawa da akwai duk wanda aka ce an zuba masa ciwon nan kaga an cuce shi ne wanda duk abin da za a masa ba za a ce an kawar masa da wannan cutan ba wani su cututtukan
misali kamar yadda Halima ta magana a lafiyarsu su yaran akwai illar da yake kawo musu wanda za a ce za a kalla
sosai kamar yanzu sexual transmitted disease ai kaga abu ne wanda ya riga ya illata yaro kuma zan ce ya cuce shi gaba daya misali kamar HIV a ce wanda yayi wa fadin ya sa wa yaron HIV kaga ai ya illata shi gaba daya
sannan kuma ga ma
UTI wannan urinary tract infection and other many infections da muke da su
da akwai labarin wata da tazo da yazo mana ita tana shekara 8 aka yi mata fadi sai ta sami syphilis da gonorrhea to ka wannan ma duk sai ma haihuwa ya gagare ta daga baya saboda ya ci jikinta sosai kuma ba a nemi taimako ba tun tana karama kuma har da ta kawo girma haka ta yi aure to mijin shi ma ya kamu da shi ita ma gashi da ita suka tashi haihuwa ka san an ce alamar ma idan da akwai syphilis da gonorrhea a jikin mutum bai ma lokacin da take active kenan idan ka haihu kuma aka yi
kamar wannan yanzu kamar kin ga wannan illan kin fada din kenan ya kawo wanda muke magana wanda ya kamata a ce a faɗa a lokacin sannan a samu a dau mataki sosai akai a wannan lokacin da kinga hakan ya taimaka saboda duk inda aka faɗa akai bincike dogo akai likitoci za su shigo har a dau history har ayi bincike ayi gwaje-gwaje wanda in an gano wani ciwon a lokacin inda za a samu ayi treating abin din kan abin ya zai illata shi mara lafiyan amma in har iyayen suka koye basu so su faɗa ba ko kuma basu so a ji ba har ba a kai bai kai ga asibiti ko kuma hukuma sun shiga ba sai kaga an boye abin daga baya kuma yanzu ya zama to an cici wanda akai wa that is the victim of circumstance yo
doctor ka ce yaya mata hatta yaya maza saboda akwai waɗanda suke luwadi da su da ƙarhin tsiya kuma har su barka musu dubura su kuma wata irin matsala suke samu
su sukan samu yawanci akan ji musu a duburan su sai zai zama to sun an illata musu duburan har su ga suna ta zubar da jini wasu yaran kuma in aka musu ma sai ga sun zo sun saba da shi wanda ko da an so a hana su sai sun yi don arin sa su a cikin abun kaman me ake cewa fiyade ya zama jiki so haka ne abun
to doctor da a cikin wanda suka ansa mana ta Facebook sun yi maganar cewa mutane hatta iyaye suna kyamar yaran sai su rika ganin cewa kamar laifin su ne ko kuma su suka janyo wannan al'amarin abin da ya shafe su to wani irin fadakarwa kake ganin cewa ya kamata a yi domin mutane su san irin wannan su kansu wanda aka yi wa din suna fama da abin yana damun su kuma wasu su ma tunda basu san ma me yake faruwa ba ya kananan yara kamata a yi duk kowa ya zo domin a taimaka musu dan kada a yi tarfarfan nan mutane ma ba sa son su kawo wannan zancen gaba abrantani a san ma ya faru me zaka ce ga da irin mutane haka ma mutanen gari
ai asali ma iyaye a matsayin iyaye ba daidai bane su kyamaci ƴaƴansu saboda wani wai an musu fadi ko wani dalili da ya
tarar da yaro wanda ba yaro ne ya sa kansa da kansa ba, ko da ma yaro ne ya sa kansa da kansa, shi yaro yana karkashin iyaye. So kaga wannan yana bukatan a fadakar da iyaye akan irin wannan abun sosai, su san muhimmancin abun sosai, su jawo yaron kuma yara kuma a jikin su sosai, su san ma'anan abinda yake faruwa, kuma su san me yake tattare da su da kuma me yake tafi a cikin society. So ina ganin har yanzu muna bukatan gwamnati ta shiga ciki saboda a samu a fadakar da yanayin samuwan abun, saboda a samu kariya daga faruwan abun kawai.
Yawa Usman da Jamila da Dr. wani Idris A. Usman wanda ke biye da mu yanzu haka a Facebook ya ce, mace ta ce mijinta ba zai ƙara aure ba ko da yana da ƙarfin yin hakan, ga 'yan mata da muguwar shiga ta shedan. Me za ka ce Usman? Kenan hakan ya zama hujja a je a yi haɗi?
Abinda zan ba da ɗan misali kaɗan cikin kila 'yan daƙiƙoƙi zuwa na ƙasar nan, na ga shigar da ta fita mu sau 100. Amma saboda ka san dokan na aiki, kai in an ce ka kalle ta sau uku ma ba za ka kalle ta ba, har a jirgin ƙasa an rubuta banda kallon cutarwa da musulunci kai ya gaya maka, amma kai anan za ka gan shi a Turai.
To
amma kai kuma a can saboda an yi shigar banza shikenan ya zama hujja?
Wannan ba hujja ba ne gaskiya.
Jamila,
saboda a musulunci ma ya ce ka kauda idon ka in ka ga abu kaman haka ya faru, to don me za ka tsaya ka ce za ka sa idon ka a kai? Wannan duk ba hujja ba ne.
Kamar naji kun yi maganar iyaye ko? Saboda duk yadda hukuma za ta yi kokari, dakta, yadda duk ku likitoci za a yi kokari, za ku yi kokari, dole sai iyaye sun yawa, sun mai da hankali akan yawa.
Jawo yara jikinsu, in suka jawo su jikinsu, yara suka saba da su, duk abin da zai faru da su ko kuma ya faru da su na waje za su sani kamun aukuwan abu yawanci. Ko da alama ne kai inda har sun yana ji yaro yana kusa da kai kullum, ka ja shi jiki kullum, ko su kutan baki zai sa yaro ya yi bayani, ya faɗa abin da ya faru da shi ko kuma abin da ya ji wani ya faɗa. Saboda yawanci wannan za ka ga abin ya fara faruwa ne a hankali kan a tarar da abin. So daga nan inda har yaron na jikinka kullum za ka ji ko kuma za ka gane, ka ga za a samu kariya. So iyaye suna da vital role that's playing a lamari irin wannan.
Zan sake koma kan batun abin da ya faru a Fataskum, wannan makaranta ta Kara Primary School. Shi malamin ta ne, kamar waɗannan masu cewa wai shiga wace wace, malamin ta ne, yarinyar na 'yar shekara 10, kuma mu a tsari har a jami'a akwai malaman da ba sa ma sakin huska balle ɗaliban su na jami'a ma su matso su musu magana. Malamin ka ne kana tsoron shi, ya ce zo ikaza kwabe wando ta kwabe, kamar yadda aka ce ta yi bayani. Kenan ina mamakin yadda ko da yaushe muke irin wannan tattauna wannan
ita a ina ma ta iya adan tukunna, sannan kuma ma a kauye take, sannan ita kuma yarinya ba.
Yau Jamila bari in yi taku Amurkawa ko wannan is a serious issue. Masu saurari, muna magana, yawa ya kamata mu canza tunaninmu akai da mu da kuma
kai tunanin gobe ka haifi
ya mu duba wannan. In baka da ya kana da kanwa, in baka da kanwa kana da ya, in baka da yar ka tana da da,
ko abokin kana da ya.
Yawa
sanan likita, da akwai bayani da aka yi haɗin gwiwa ne da Nigerian Population Council da UNICEF da CDC, aka yi bincike sosai, aka gano cewa a Nigeria yanzu ɗaya daga cikin mata hudu sun ce sun sami illa wajen sexual violence kenan, irin waɗannan harkar na fyaɗe ɗin ko kuma wani ya ce zai yi molestation, an yi lalata da su da ƙarfi. Maza kuma ɗaya daga cikin goma. Yanzu haka kai tunda kuna ɓangaren nan, za ka iya wannan binciken da aka yi gaskiya ne ɗaya daga cikin hudu?
Da alaman gaskiya a cikin wannan, saboda shi abun ya cases din is rampant yanzu ya yi yawa sosai. So wannan based on statistical wannan ne suka bincika, wannan ni ina tabbaci, ni ma ina goyon bayan wannan based on experience ne haka.
To kaga kenan an ce ɗaya cikin hudu, aikuwa abu ya kai intaha. To amma yanzu misali zan koma, ina son in koma kan maganan iyaye da ake yawan yi din nan. Ya yi magana cewa Halima, iyaye ko da ka yi yunkuri kai likita, an kawo laifi ka gani, ka ɗau mataki, kila har ka kira ɗan sanda ya gani, iyaye sun zo sun kware maka sun ce a'a. To gashi dai illar abin da nake so su ɗauka kenan, illar da ya faɗa shi ne tun yana ƙanƙani kila za a gane ga matsalar da aka sa masa a wannan lokacin da aka yi masa fyaɗen, amma ba a faɗa ba sai da ya girma sai ya zama matsala. Kana son ji ka yaƙi samuwa?
ga wannan. Sannan kuma dakta, kamar yadda muke magana akan iya, ka gani ƴaƴana maza ne biyu, amma tun suna ƙanana na ko na jawo su jiki na yanzu duk wani abin da ya same su kahin su gaya ma ma'aikin su sai sun zo waje na sun gaya mini. Kuma tun suna ƙanana zamu ce idan kun je makaranta ko kun hita wasa an wani makwabci ya taba ku a wuri kaza ko kaza da gudu ku zo ku hada ko malamin ku. Kenan dole ne sai amuma irin kasashen mu su Najeriya da su Niger dole ne wannan al'ada dole sai mun fara yin irin haka
sannan musamman cewa ba za a irin wannan magana a gaban yara ba to karshe shine ke kai su ga gashi za a cutar da su amma ba su sani ba
to shine ku sani abinda muka yi lakin kenan abinda muka yi lakin yanzu kenan musamman a kasar mu ta Hausa wani akwai kunya tsakanin da iyayensa wani kuma a kibarin yaro a sanya sakewa sosai wani yaron in ya ga iyayen nasa ma ba zai iya ma tambayan su wani damuwansa ba ballantana ya faɗa wani damuwansa kaga bai samu daman wannan ba ina zai samu kusanci da su wani kuma zai zamanto cewa shi ya ma gummace ya zama baya ma kusa da iyayen nasa saboda fuska da iyayensa ba su ba shi ba. So sexual education is still needed a cikin wannan.
Wato ilimin maganar da ta shafi saduwa da
sauransu. Tun yana karami. Ya san waɗannan abubuwa.
Kwarai. Malam Usman da Jamila ga dai wani Abu Ammar Mubarak ko Alkafawi ne yace haɗe suna ya tara wani lokaci mata ke fara yi wa maza haɗe ta hanyar muguwar shiga wadda ke ɗauke imanin wasu mazaji in dai an doki jaki a bigitaiki masu saurari maganar yara muke ƙanana ɗan ƙanana.
Yan shekara biyu.
Ni sabar in ba da misali. Halima kin ce yara mazagare yake. Na tuna lokacin da nake karama a nan Amurka da akwai yaƙi da aka tashi sosai na shaye-shaye. Suka tashi ta ko ina ta muna ƙanana aka koya mana menene illolin shaye-shaye. Yanzu haka da muke magana ana yaƙin faɗe ne na ƙananan na musamman maman maza. Me yasa? Saboda iyaye yara maza sun fuskanci cewa a nan idan yaro ya saki yayi wani irin kallo yayi wa mace za ta iya kai ƙara gun hukuma to yanzu iyaye sun tashi tsaye suna cewa suna koyarwa yaran su maza no means no shine campaign din da ake yanzu no means no ba sai ta fito ta ce a'a ba ana koya musu da zarar idan ta ya nuna no kar ka sake ka kusance ta saboda hukuncin da yake tattare da wannan
a'a ce
To amma mu wani lokaci ba ku gama waɗanda ya kamata su ƙarfafa dokar su suke karya dokar wani lokaci dakta me zaka ce
kun ga kuma mu a Najeriya rashin tsaurara doka akan wannan case din shi ma yana contributing
na a hukumance
ga especially mutane masu hali ko kuma wanda suna da fada aji don sai su ga cewa koda ma sun yi abin haka din me zai faru ko kuma suna da hanyar da za su iya su samu su kare kansu hanyoyi da yawa to duk wannan abubuwan ma factors ne da suka yi contributing
wato kana nufin shari'a kenan ita ma ya kamata ta taka rawar gani wajen yanke hukunci kenan
ya kamata ta taka rawa babban wuri ma a bangaren wannan saboda ita ce za ta iya ta hada babba da karami mai laifi mara laifi ita ce take da hukuncin da za ta iya ta yi wa kowane ne wanda kuma aka yi wa yawanci wannan dama za ga mai hali ne ya yi wa karami wa talaka ko kuma a'a babba ne ya yi wa karami to kaga hukunci a hannu shi ne zai iya ya tantance wannan abun kai talaka mai yiwa kana gani ma bayan da za ka yi haka za ka haƙura da shi.
Yawa to Dr. El Harun muna godiya sosai da ka samu dama muka tattauna da kai mun gode sosai Allah ya saka da alheri.
Kuma Allah ba kula don wannan aiki da kuke yi.
Ni ma na gode Allah ya saka da alheri Allah ya taimaka.
Muna godiya sosai.
Yawa.
Usman da Jamila ganin cewa a ranar 15 ga watan Satumba shekarar 2015 shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da shekarar ɗaukan matakai na yaƙi da gallazawa yara da cin zarafin yara. Gobe za mu yi magana a kai. Allah ya kai mu kuma har ma za mu tattauna da Garba Shehu wanda shi ne ke magana da yawun shugaban ƙasa ko yawwa. Za mu tattauna da shi insha Allah domin mu ji abin da gwamnati take yi akan. Abin ya kai
inda ya kai. Ta yi magana hukunci ɗin.
Yawwa. Saboda abin ya kai inda ya kai sannan kuma kuma jama'a ɗaiɗai kun mutane muna so mu ji a unguwanninku ya za ku tsara kanku. ku kare ƴaƴanku daga wannan masifa.
Ba kuma dan mutun yayi shiga baka ce wai shikenan ka samu hujja da za ka
saboda ka ga yaduwar
ka tunanin taka lafiya
ka ga yaduwar AIDS din nan abinda ke faruwa kenan yanzu suna ne suna yadawa
ko zurta hita kariye idan ka ba addini ba ta kaka kalla ba kariye ka kauda kanka
indai ba za mu dinga sa abun munafunci ba rai
masaurari iyakacin shirin kenan yanzu a madadin
Usman Ahmad Kabara
Jamila Kabir Fage
da engineer mu Chan Wan Halima Jaroki sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lafiya. Amurka na ta kiran ku a yau mutane na ba.